Jama'a, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 21, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na VOA Africa akan mita 102.5. Da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM duk a Niger. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si kuna ma da iya kama mu ta hanyar sadarwar internet ko da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Ma sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku yau Litini 2 ga watan Afrilu. Ibrahim Kalmasi Garba ne daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai tsoro. Sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labaran.
Kasar China ta ƙara haraji kan kayan da ake shigo da su daga Amerika da kaso 25 cikin 100, waɗanda suka hada da kayan marmari da sauransu. A yau Litinin ne, ma'aikatar lafiyar Falasɗinu ta bayyana mutuwar wani mutumin Gaza wanda sojojin Isra'ila suka kashe a yayin wata zanga-zanga da aka gudanar a satin da ya gabata. Majalisar Dokokin Habasha ta tabbatar da Abiy Ahmed a matsayin sabon Prime Minister kasar. A yau Litinin ne kuma, kafar yada labaran gwamnatin Syria ta bayyana cewa kungiyar ta'addancin da ta fi kowace girma a gabashin guta da ke wajen garin Damascus ta fara fita daga yankin.
Kanun labaran kenan. Yayin da Najeriya ke shirin tattaunawa da Boko Haram, kungiyar ta kai wani mummunan hari a Maiduguri.
A garin Maiduguri yanzu da mutane 20 an tabbatar mana cewa sun mutu.
A halin da ake ciki kuma, Najeriya ta sake kirkiro wani kurman jirgin yaki mafi inganci.
Wannan yana nuna maka saboda yakin nan muke da ƴan ta'adda, yaki ne na zunkuru.
To a yayin da duk wannan ke faruwa, me ita kuma kungiyar Izala ke son duniya ta yi?
A yi kimiyya, a yi fasaha, ba a hada mutane kashe-kashe ana tarwatsa su ba.
Shugaba Isu Muhammadu na Niger kuma ya bayyana nasarorin da ya ce gwamnatinsa ta ci, amma kuma ƴan raji na cewa suna da ja. Kamar kowace ranar Litini, Yusuf Aliyu Harande na tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku yanzu kan a sha labaran duniya.
Kasar China ta ƙara haraji kan kayan da ake shigo da su daga Amerika da kaso 25 cikin 100, waɗanda suka hada da kayan marmari, naman alade da sauransu, inda kuɗin kayan ya kai dalar Amerika biliyan 3. Sabon ƙarin harajin zai fara aiki nan take a yau Litinin, kamar yadda ma'aikatar kudaden China ta bayyana a jiya Lahadi, inda ta ce kasar tana mai da martani ne kan ƙarin harajin da Amerika ta sa wa China a ranar 23 ga watan Maris inda ta gabata, wacce ta ƙara haraji kan ƙarafa da dalma da suke shigar da su cikinta. Haka kuma wani bayani da ma'aikatar cinikayyar China ta fitar a safiyar yau Litinin, ta faɗa cewa za a dakatar da abin da kungiyar cinikayya ta duniya, wato WTO, ta wajabta a kanta na rage haraji kan kayan da suke shigowa daga Amerika guda 120, ciki har da kayan marmari da sinadarin ethanol, inda ta ce harajin shigo da waɗannan kayan zai ƙaru da kaso 15 cikin 100. Ƙarin harajin mai da martanin na zuwa ne a lokacin da rikicin kasuwanci tsakanin Amerika da China yake ƙara ƙamari. A yau Litinin ne, ma'aikatar lafiyar Falasɗinu ta bayyana mutuwar wani mutumin Gaza wanda sojojin Isra'ila suka kashe a yayin wata zanga-zanga da aka gudanar a satin da ya gabata. Jami'an ma'aikatar lafiyar Falasɗinu sun ce mutuwar tashi ta kawo jimillar waɗanda aka kashe a tarzumar zuwa 17, inda ɗaruruwa kuma suka raunana. Rundunar sojin Isra'ila ta bayyana cewa sojojinta sun buɗe wuta ne akan masu zanga-zangar a lokacin da waɗansu daga cikinsu suka yi ƙoƙarin rusa shingen da ke kan iyakarsu da Falasɗinu, tare da jefa duwatsu da bama-bamai cikin ƙasarsu. Sun kuma ƙara da cewa goma daga cikin waɗanda aka kashe ƴan ta'adda ne waɗanda suka yi ƙoƙarin haurawa kan iyakar ƙasar. Tashin hankalin da ya auku ranar Juma'a a zirin Gaza shi ne mafi muni da aka samu kashe-kashe a cikinsa a tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa tun shekarar 2014. Majalisar Dokokin Habasha ta tabbatar da Abiy Ahmed a matsayin sabon Prime Minister kasar. A cikin makon jiya ne, jam'iyyar da ke mulki a kasar ta zaɓe shi a matsayin shugaban jam'iyyar, yunkurin da ya taimaka mishi wajen zama Prime Minister kasar na uku a cikin shekaru 23. Ahmed zai maye gurbin Hale Mariam Desalegn, wanda ya sauka a watan Fabrairu a tsakiyar tashe-tashen hankulan da suka shafi fararen hula da ƴan siyasa a fadin kasar. Ahmed mai shekaru 41 bai ma kai shekaru 10 yana siyasa ba. Kafin ya shiga majalisar wakilai a shekarar 2010, Lieutenant Kanar ne a hukumar tsaro ta kasar. Labarin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin ne kafar yada labaran gwamnatin Siriya ta bayyana cewa kungiyar ta'addancin da ta fi kowace girma a gabashin Ghouta da ke wajen garin Damascus ta fara fita daga yankin, wanda har yanzu yake ƙarƙashin ikon ƴan tawaye. Rahotanni sun bayyana cewa motocin safa dauke da membobin sojojin Islam na daukan mutane daga garin Duma zuwa Jarabus da ke arewacin Siriya. Sake karbo ikon Duma zai mayar da gabashin Ghouta gaba ɗayansa ƙarƙashin mulkin shugaban ƙasa Bashar al-Assad karo na farko tun shekarar 2012. Baya ga shekarun da aka kwashe ana yi wa garin na gabashin Ghouta ƙawanya, dakarun gwamnati sun kwashe makonni 6 suna kai hare-hare a ƙoƙarin da suke yi na ƙwato garin, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula da yawansu ya kai 1,600. Garin Duma dai yana ɗaya daga cikin manyan biranen ƙasar Siriya, inda aka soma shirya tarurrukan zanga-zangar nuna wa gwamnatin shugaba Assad ƙiyayya a shekarar 2011. Ɗan takarar jam'iyya mai mulki a Costa Rica ya samu nasarar lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi a jiya Lahadi, a yayin da masu zaɓe da yawa suka ƙi goyon bayan wani mawaƙi Krista wanda ya zama sananne a siyasa ta hanyar yayata aƙidar ƙyamatar auren jinsi ɗaya. Hukumar zaben ƙasar ta bayyana cewa bayan an kammala ya ƙirga kimanin kaso 91 cikin 100 na ƙuri'un da aka ƙirga a daren Lahadi, ta fito fili cewa Carlos Alvarado ɗan takarar jam'iyya mai mulki ta CAP ne ya sami kaso 60.6 a ciki, inda abokin hamayyarsa Fabricio Alvarado ɗan jam'iyyar National Restoration ya sami kaso 31.4.
Hafsat Bello ɗan mai tsoro aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara yada zangon a Maiduguri headquarter jihar Borno, inda ƴan Boko Haram suka kai wani mummunan harin da ya yi sanadin mutuwar mutane wajen 20. Na tambayi wakilinmu a Maiduguri Haruna Dauda cikakken bayani, sai ya ce
abin da ya faru Malam Ibrahim shine a daren jiya, misalin ƙarfe 8 da wucin mintuna na dare ne dai, a wasu mahara suka yi yunkurin shigowa cikin birnin Maiduguri, inda suka tsaya a wasu ƙauyuka, wani ƙauye da ake cewa Bani Shuwari da kuma wani ƙauye da ake cewa nan dai dabbe shiga cikin garin Maiduguri. To da suka tsaya wannan ƙauyuka suka dinga buɗe wuta kan uwa da wabi a wannan ƙauye, inda aka samu asarar rayuka da dama da kuma wasu da suka samu munanan raunuka wanda zakan suna asiri.
To Malam Haruna, bisa bayanan farar hula da kuma na hukuma, mutane nawa suka mutu?
Ta bakin kakakin zanen hudar jama'a, wato mataimakin darakta na hudar jama'a na rundunar sojin Najeriya kanan Umar Tukun Yema, mutane guda 15 sun mutu ciki har da soja guda, sannan kuma 83 sun samu raunuka wanda yanzu aka ana musu magunguna a asibitoci daban-daban. Amma kada shi akwai wanda suka samu munanan raunuka da dama. To wannan gidiga ya canza daga bisani lokacin da muka ziyarci asibitin ƙwararru nan cikin garin Maiduguri, lokacin da shi gwamnan ya je ganewa idanunsa waɗannan mutane da ke fama da wannan jinya kira na harkashen bindira. To ya an samu gidigan mutane guda 19 sun mutu a sake, kuma muna nan a cikin asibitin ɗaya ya sake mutuwa, aka samu ƙarin guda, wato mutane 20 a birnin asibiti yanzu na mutane 20 an tabbatar mana cewa sun mutu, yayin da 74 kuma aka kawo su wannan asibiti don yi musu magani, wanda dukkan musu raunuka bindiga ne.
To zuwa ake kyautata zaton sun kai wannan harin?
Harin su dai gaskiya ba wanda ya fito dauki nauyin kawo wannan hari, amma gaskiya wannan hari bai rasa da saba da irin hare-haren da ƴan ƙungiyar Boko Haram ke kaiwa, don abin da ake cewa da misahirin da muka yi da mutanen da ke kwanci a kan gado sun nuna mana cewa waɗannan mahara sun zo ne cikin motoci, da kuma motocin nasu kamar yawanci irin motocin da ƴan ƙungiyar Boko Haram ke zo da shi ne, su ne da kuma babura.
To yaya batun matakan tsaro a birnin na Maiduguri?
Na'am, So a gaskiya kamar da su bayanin da su sojojin suka fita sun bayanin cewa a komi na zuna koma komi ya koma dai kuma
to yaya kai da idan ka kaga canji a yanayin tsaro kamar yadda ka saba gani?
Eh to idan aka ce canji za ka fara da cikin samun mun isa wannan gari ba yanzu haka mun je ziyarci asibitin da irin waɗannan mutanen suke kwance mun ga su kuma mun yi rasu. Nuna mana cewa takai-takai kawai suke yi babu wani rauci da suka samu. Gidan sojan sun ba da bayanin cewa sun kashe waɗannan 'yan ta'adda su shida. Wadda kuma ba mu dai ba da nuna mana hotunan da su zama mu.
To a gaida Haruna. To saboda kalubalen tsaron da Najeriya ke fama da shi, rundunar sojan samanta ta sake kera wani kurman jirgi. Hassan Maina kaina gare ka.
Wannan kurman jirgi maras matuki da sojojin saman Najeriya ke kerawa a halin yanzu, ko da baya ga tattara bayanan sirri, kazalika yana kuma ɗauke da makamai da ka iya kai farmaki. Group Captain Ahmed Abdullahi Shinkafi na ɗaya daga cikin injiniyoyin rundunar sojin saman Najeriya da ke kera wannan jirgi.
Yanzu ne muke tsatsara yadda za a kera shi, abubuwan da ake bukata da kera shi, shi nauyin shi zai kai kusan 10 wannan, kuma zai ɗauki makamai wanda ke bayan lekuwa idan aka tantance cewa wannan abin da ya leko abu ne ko mutane ne waɗanda suka yi barazana ga zaman lafiya a ƙasar mu, to za a iya bada umarni ga shi wannan jirgin ya kai farmaki.
Ko menene muhimmancin wannan kurman jirgi? Wing Commander Musa Isa Salmanu Hafsa ne mai ritaya a rundunar sojin saman Najeriya.
Ba karamin muhimmanci yake da shi ba, domin shi jarumi da ke fagen fama idan aka samu intelligence ɗin, tambaya na gaba shine to me za a yi da wannan bayanan sirrin da aka samu. Idan ba a iya ɗaukan mataki ba na neutralizing ɗin abokan gaba, sai ga cewa bayanan ba su yi amfani ba.
Eya Commander Baba Gamawa ya ce samar da irin wannan jirgi a halin yanzu ya zo daidai lokacin da ake bukata, duba da yadda sha'anin tsaro ke canza salo a duniya.
A kuma in ka duba yau a duniya gaba daya, ai yaki da ake ya koma sama. Duk abubuwan da ake yanzu ana magana da dabaru ne, technology. Shi kuma wannan wanda ake so a yi yanzu wani ƙari ne a kai wanda zai kawo bayanai, kuma shi zai iya kai farnaki. Wannan yana nuna maka saboda yakin nan muke da 'yan ta'adda, yaki ne na zunkuru, sai an zauna an fito da dukkan dabaru.
Hassan Maina kaina. Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan. To a yayin da duniya ke ta fama da tashi-tashen hankula har ake ta kere-keren makaman kare kai, kungiyar Izala ta yi wani babban taro a Abuja, Nigeria, inda ta yi kira ga manyan kasashen duniya
cewa a yi kimiyya a yi fasaha, ba a haɗa mutane kashe-kashe ana tarwatsa su ba.
Shugaban Majalisar Malamai na Kungiyar Izala Sheikh Sani Yahaya jingira a taron gidauniyar raya ilimi da wa'azin ƙasa a Abuja da ke buƙatar ƙasashen yammacin duniya su ƙarfafa ilimi ba tallafawa hanyoyin tada fitina a duniya ba. Shehu Malami ya juyo kan shugaba Buhari da buƙatarsa da dagewa kan adalci.
Wani shugaba ne tsuntuwa a duniya wanda ban taɓa ganin shugaban da yana neman campaign ɗin siyasa da cewa ni fa ba ni da kokobo kuma ya ci, to ya san Allah ya taimake shi ba dan kuɗi ba. Kuma ban taɓa ganin shugaban da yana kwance a gadon jinya duk ƙasa na sansa, duk sukan da aka mar ba a iya raba shi da mutane ba, to ya gode wa Allah nan da ya bashi talakawa wannan, ya tsaya ya ɗora mu ala siratillahil mustaqim, a saya mana kayayyakin aiki mai noma mai kiwo, sannan kuma ya daɗa haƙuri da abokan hamayya don ba kowa yake da fahimta ya ƙi cin kuɗi domin gina al'umma ba.
A tasa nasiha, Sheikh Sa'idu Hassan Jingir ya ce tarbiyyar addini ce kadai za ta cece al'umma daga turbar shedan. Yana mai buga misali da masu aure a inuwar musulunci, amma sai daga bisani su buge da sharholiya.
In aure mutum ya yi to walima zai yi, ya yanka sa ko shanu a yi addu'o'i ba laifi a yi wa'azi a gurin, da wannan shi ne. Amma ba a haɗo maza da mata suna raye-raye suna kiɗe-kiɗe, mu ji tsoron Allah mu daina irin waɗannan bid'o'i ba kyau. Dalilin gwamnatin Buhari, Allah ya ba mu natsuwa, muna roƙon Allah abin da ya rage Allah ya kawo ƙarshensa na 'yan boko haram da mutanensu da masu goyon bayansu. To bayan an samu natsuwa, ai ciki yana buƙatar abinci.
A nasiha sa, Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid ya ce wajibi ne 'yan Najeriya su zauna lafiya.
Mai wa'azi in ana tashin hankali, da wuya a saurare shi kuma a fahimce shi kuma a yi aiki da wa'azin. Saboda haka masu wa'azi na kirki, masu wa'azi na sunna, sunna sun fi kowa son zaman lafiya. Muna kira ga su gwamnoni da Allah ya ba wa amanar al'umma su ba su ƙara kokari wurin kare jinan jama'a da dukiyoyin su da kuma mutuncin al'umma.
Sheikh Yusuf Sambo daga Cikun, Nasiru Abdul Muhyi da Alaramma Yahuza Bauchi na sahun gaba taron wa'azin da kan gudana shekara shekara a Abuja. Nasiru da Malika ya madar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru. To daga Abuja kuma bari mu nufi Jamhuriyar Niger, inda shugaba Isufu Muhammadu ya zayyana nasarorin da yace gwamnatinsa ta ci, amma su kuma ƴan raji ke cewa a ina. Silibar ma gare ka.
Domin tunawa da zagayewar ranar cika shekaru biyu da soma wa'adin mulkin sa na biyu, shugaban kasar ta Niger a jiya Jajibir yayi fira da tashar talabijin mallakar gwamnati, inda yayi waiwaye akan muhimman ayyukan sa na tsawon shekaru biyu. Ministan Raya Al'adu kakakin gwamnati Asmanu Malam Isa na cewa shugaban yayi wani hoɓɓasa idan aka kwatanta da alƙawuran da ya ɗauka a tsarin program ɗin yakin zaben sa da ake kira Renaissance Act Day.
Bancin ma likitoci manya-manya da aka girka kamar Hôpital de Référence ta nan Yamai da Hôpital de Référence ta Maradi, kuma da saye-sayen kayan aiki da an kai hospitaloli da daban-daban a cikin ƙididdigogin da ake yi, an samu cewa da Niger tana cikin ƙasashen da suka samu cigaba mai mahimmanci cikin kiyaye lafiyar talaka da kiyaye lafiyar al'umma. Mun samu cigaba ta fannin makaranta, saboda cikin wannan shekara biyun kurakuren da muka yi gani shi ne mini wajen harkar maluma ma waɗanda suke ba da ilimin waɗanda suke karanta su, akwai matsala. Wannan matsalolin da ganowa da su ma ci gaba ne, kuma muka dau matakai waɗanda suka ba da damar mu bincika mu ga wa ya kamata ya cancance mu shallakwalle, wane ne kamata ya koma ya wani aiki. Akwai fannin kasuwanci cikin ƙasashen gan Afirka, kuma musamman a duniya mu ne na gaba waɗanda suka kawo gyaran fuska ga tahiyar da harkar kasuwanci.
Sai dai duk da ci gaban da ake kiranin shugaban ya samu a tsawon waɗannan shekaru biyu, gwamnatin ta Niger na ganin akwai muhimman batutuwan da ke buƙatar a ƙara jan ɗamara a kansu.
Yanayin da muke ciki na cin hanci da rashawa, akwai matsala, akwai sauran zango, amma ba aikin gwamnati ɗaya ne ba, aikin talakawa ne, aikin kowa da kowa ne. Kusan tahiya ruwa a ƙauyuka har yanzu wannan matsalar suna nan, ana neman su inda ya kamata a samu tallafin da za a ƙara wajen wadatar da ruwa a ƙauyuka, shi ne zai ɗauka mana hankali a gaba.
Rashin mutunta ƙa'idodin demokuraɗiyya wani abu ne da 'yan Nijar ke matuƙar ƙorafi a kansa tun bayan da shugaba Isuhu ya samu wa'adin mulki na biyu, in ji jami'in fafutuka ga mace Muhammadu. Dalili kenan da a yau Litinin ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a suka kira yajin aiki na gama gari.
Abin da samu ka sawa girana dan saboda cikon shekara biyu na Muhammadu Isu, talakawa su gwada mishi shi yana murna ya shekara biyu uku, mutane kuma suna bakin ciki shekara biyu ne yana musgana mutane. Wajen kasuwa bakwai ne ya wata dukkan tsarihi, babu mutane, babu taksi, babu komi, gari ya ce.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule, yanzu kan bari mu koma gefe guda, Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam,
can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, shirin namu na yau zai ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata, inda muke tattauna wasu hanyoyi da suka kamata a bi wajen inganta jin daɗi da walwalar ɗalibai a makarantun gaba da sakandare a Najeriya baki ɗaya. Dr. Ahmad Garba Hassan, rajistara a Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke jihar Bauchi, wanda ke da haƙƙi na kula da jin daɗin ɗalibai, ya ci gaba da bayanai kamar haka. Da dama za a ga cewar malamai idan an yi jarabawa ya kamata a ce an ba da wani lokaci da ya kamata su ainihin gabatar da sakamakon jarabawar ɗalibai don a shigar da shi a kwamfuta. Mafi akasari idan aka duba ƙasashe da suka ci gaba, musamman ƙasa irin ta nan Amurka, za a ga cewar ana ba ma malamai sati biyu bayan kammala jarabawa su ainihin gabatar da sakamako. Da dama Najeriya sai a yi wata da watanni ko zangon karatu ya kare, amma a ga cewar ba a kawo sakamakon dalibi ba, ko kuma har sai an fara wani zangon karatu ba a samu sakamakon dalibai ba, don haka dalibi ba zai san menene makomashi ba kamun ya fara wani zangon karatu. Wannan bai kamata a ce wani tsari kuke da shi wanda zai kawo a dinga gabatar da sakamakon dalibai sati biyu sati uku daga gama zangon karatu ba?
Eh, wato makaranti daban-daban suna ɗaukar matakai. Makarantar da nake suna da matakai da sun yi ko jadawali wanda yake kasancewa idan an yi jarabawa, an ƙara jarabawa wannan sati, ana son a samu sakamakon jarabawa sati biyu, ana kokari sosai wajen samar da shi. Amma akwai wasu ƴan matsaloli da suke kawo irin wannan. Yawanci abubuwan da yake ana yin su ne da hannu, abinda Bature yake kira manual. Yawancin abubuwan ana in ana yin su da hannu to zai ba da dan matsala, saboda su ɗaliban da su malaman yawansu wani abinda ake kira ratio yayi yawa. Wani lokaci da ka samu malami yana ɗaukan yara sama da 150, kuma ba course ɗaya yake ɗauka ba, yana ɗaukan wasu courses kaman 4 ko 5 a lokaci guda, to yana ɗan yin wahala ka samu. Wato in ba an shirya jadawalin ba ne, kamar misali aka ga course din da yake da yara da yawa, akan fara shi da farko don ya ba da dama wa malamin ya fara makin din wannan jarabawan da wuri, domin ya ba da sakamakon jarabawan da lokacin da aka tsara a bayar. To kin muna da irin waɗannan matakai a jami'anmu da muke ɗauka wajen shirya shi manhaji, shi timetable din jadawalin da ake yi na jarabawa din, ya zama na jarabawa wanda suke da ɗalibai da yawa, su suke zuwa daga farko, wanda ba su da yawa suna da ƙarshe, don ya zama na lokacin da ya kamata wato malamin ya kawo jarabawa ya kawo shi a lokacin da ya dace. Alhamdulillahi a jami'an da muke ciki muna samu ana fitar da sakamakon jarabawa a lokacin da ya dace, ko da an samu matsakasi da harka yanayi irin na dan adam baya wuce kwana biyu ko kwana uku.
Idan muka duba kuma za a ga cewar duk dai haƙƙi da suka rataya akan wannan ofishi naka shine a samu watan ainihin wajen karatu mai nagarta ga ɗalibai, musamman idan aka yi dubiya da yanda ake tsara darussan azuzuwa da kuma azuzuwa da ya kamata a ce kowane darasi an gudanar da shi, malami ya san ga inda za a gudanar da darasi, ɗalibi ya san ga inda darasin kaza zai kasance. Da dama ana samun wannan matsala ce wadda take babba a jami'o'in Najeriya. Wani irin tsari kuka fito da shi ko koya kuke bi wajen magance wannan matsalar, musamman a taku jami'ar?
Da farko dai ya kamata mutane su yi la'akari da yawan ɗaliban da ake ɗauka, domin idan baka ita kanta hukumar wato wanda take gudanar da yanayin ɗaukan ɗalibai wanda ake kira da JAMB, tana da tsarin kowane makaranta yana da yawan ɗaliban da za su rika ɗauka a shekara. Idan ka wuce irin wannan yanayin, shine za a samu matsaloli wajen wato yara nawa za su iya zama a aji kaza. Wato wannan matsala ta rashin azuzuwa ya shafi dukkan jami'o'in Najeriya ne, musamman yadda kowane shekara zaka ga cewa mutane sama da miliyan ɗaya suke neman gurabe shiga jami'o'i, amma kasa da miliyan ɗaya suke iya samun shiga. To duk da haka jami'o'in mu ba su da azuzuwan da suke isassu. Suna ta kokarin gina, amma saboda yanayi na tattalin arziki, rashin azuzuwa isassu yana ɗaya daga cikin dalilan da suke sawa duk yadda ka so ka yi zaka ga sai ka samu wato wani dan matsala wajen accommodating din su kansu ɗaliban a cikin aji din. To akwai wani shiri kuma da ake yawanci matsalan yana farawa daga su sabbin ɗalibai ma, wani lokaci ba su kulawa su duba wato jadawalin da aka yi musu, wato timetable din da aka yi, su ga ina ne nake da wannan aji din. Wani lokaci suna rataya ne ga su ɗalibai ƴan uwansu, su ga maimakon su je su gani a notice board inda aka manna sai su rataya a gurin ƴan uwansu. Wani lokaci ƴan uwansu kuma ba masu mai da hankali bane, sai wani ya ce maka za a yi darasi a wuri kaza, amma in ka je ba za ka gani, saboda shi ma bai sani ba irin wato ɗorin ɗosanu ne, wane ya ce za a yi daga gurin wane da shi. Amma idan ɗalibi ya mai da hankali, wato ya mai da hankali daga abin da ake to girkewa a jikin notice board, yana nuna maka cewa za a yi darasi kaza a aji kaza, sai ka je.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Muna miƙa godiya ta musamman ga babban bakon namu Dr. Ahmad Garba Hassan, rajistara a Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa da ke jihar Bauchi, sai kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don wajen miƙewa.
To ga da Malam Yusufa, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu.
Sakon farko yake salam VOA Hausa. Harin da aka kai a Borno wani abin takeici ne, ganin yadda ake ganin tsaro na ƙara inganta, amma abin takeici sai gashi ana samun harhara da tashe-tashen bama-bamai. A ƙarshe muke fatan jama'a za su ba jami'an tsaro haɗin kai. Sako daga Sade Sa'idu Daura. Sai kuma sako na gaba yace a ƙasashen Turai idan aka kai harin ta'addanci nan take zaka ji an ce an kashe wanda ya kai harin, amma mu a Afrika ƴan ta'adda za su kai hari kuma su tsira, wanda hakan yake ba su damar sake kai wani harin. Allah ya kyauta, amin. Sako daga Usaini Miƙaru Jau, da Usman Kasim Kiringim Niger, da Usaini Alhaji Alime Gishiri Rijau. Sai kuma sako na gaba yace assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Muna kira ga gwamnatin Najeriya ya kamata ta yi gaggawar sanya dokar ta bace a jihar Zamfara, domin yadda ake kashe rayukan mutane babu fa alamar gwamnatin jihar za ta iya kawo ƙarshen matsalar. Sako daga Ibrahim Rabilu Tsafe Alzamfari. Sai kuma sako na gaba yace assalamu alaikum VOA. Kira da sarkin Kano Sanusi na biyu yayi cewa matasa su guji shiga bangar siyasa, hakan abin ayyaba musu ne. Sako daga Sufiyanu Gumel Zangon Daura. Sai kuma sako na gaba yace kashe wasu mutane biyu gami da sacewa ko yin garkuwa da wasu mutum tara, har da wata sabuwar amarya da wasu masu yin garkuwa da mutane suka yi a ƙauyen tsohon garin birnin Gwari dake jihar Kaduna, hakan abin jimami da takeici ne. Da fatan hukumomin tsaro za su ƙara azama wajen tsare rayuka da dukiyoyin jama'a.
To yanzu kuma ga Hafsat Bello dan mai suru da labaran duniya, amma fa takaitattu.
Kasar China ta ƙara haraji kan kayan da ake shigo da su daga Amurka da kaso 25 cikin 100, waɗanda suka hada da kayan marmari, naman alade da sauransu, inda kuɗin kayan ya kai dalar Amurka biliyan 3. Dan takarar jam'iyya mai mulki a Costa Rica ya samu nasarar lashe zaben shugaban kasar da aka yi a jiya Lahadi, yayin da masu zabe da yawa suka ki goyen bayan wani mawaki Krista wanda ya zama sananne a siyasa ta hanyar yayata aƙidar kyamatar auren jinsi daya. A yau Litinin ne ma'aikatar lafiyar Falasɗini ta bayyana mutuwar wani mutumin Gaza wanda sojojin Isra'ila suka kashe a yayin wata zanga-zanga da aka gudanar a satin da ya gabata. Jami'ain ma'aikatar lafiyar Falasɗini sun ce mutuwar tashi ta kawo jimillar waɗanda aka kashe a tarzomar zuwa 17, inda ɗaruruwa kuma suka raunana. Majalisar Dokokin Habasha ta tabbatar da Abiy Ahmed a matsayin sabon Prime Minister ƙasar. A yau Litinin ne kafar yaɗa labaran gwamnatin Siriya ta bayyana cewa ƙungiyar ta'addancin da ta fi kowace girma a gabashin guta da ke wajen garin Damascus ta fara fita daga yankin, wanda har yanzu yake ƙarƙashin ikon 'yan tawaye. Rahotanni sun bayyana cewa motocin safa ɗauke da membobin sojojin Islam na ɗaukan mutane daga garin Duma zuwa Jarabus da ke arewacin Siriya.
To masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma
Hafsat Bello ɗan mai suru
da Julie Leathers Christian wadda ta bada umarni, da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Linus Rinkus. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da dare, lokacin da za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan hare-haren da Boko Haram ke kaiwa bayan ku ana shirin tattaunawa da su. Wassalam.